sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masararro assalamu alaikum barkamu da wannan gare na yau talata 3 ga watan Agusta shekarar 2021 baba ya ku makeri ne tare da Hanifa Kabir Isa da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke farin cikin sake saduwa da ku a cikin shirinmu na wannan lokacin a cikin shirin namu ne za ku ji cewa mutanen karaban hukumar Ilela dake iyaka da Jamhuriyar Niger sun buƙaci gwamnatin tarayyar Najeriya ta kawo musu dauki akan batun tsaro yayin da makwabciya Jamhuriyar Niger take karfafa tsaro akan iyakar bayan haka za ku ji cewa hukumar bunƙasa kanana da matsakaitan sana'o'i ta Najeriya wato Smedan ta kammala wani taron horar da malaman primary da secondary da kuma ma'aikatan gwamnatin jihar Enugu bayan haka Mustafa Nasir Batsari na dauke da rahoto na musamman cewa iyayen ɗaliban makarantar Islamiyyar Salihu Tanko a jihar Niger Najeriya sun ce akwai yiwuwar za su gudanar da zanga-zangar lumana a birnin Minna da Abuja domin matsawa gwamnati lamba wajen ganin an sako yaransu guda 148 da suke hannun 'yan fashin daji wanda tuni suka kwashe sama da watanni biyu a daji akwai kuma labaran wasanni da za mu kawo muku daga Jamhuriyar Niger amma sai mun fara da jin cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. An yi harbe-harbe da bindiga a safiyar yau talata a kusa da kofar shiga ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon, wanda hakan yayi sanadiyar samun raunuka da dama an rufe ginin headquarter sojojin na Amurka. Hukumar kashe gobara ta karamar hukumar Arlington ta ba da rahoton jikkata mutane masu yawa amma nan take ba ta fayyace ko an harbe su ne ko kuma yanayin jikkatar da aka yi musu. Lamarin ya auku ne a wata tashar bus da take hade da hanyar zuwa Pentagon din kamar yadda dakarun hukumar kula da ma'aikatar tsaron suka fadi ta kafar sadarwa ta Twitter. Wurin da abin ya wakana yana daidai wata yar tazara ce daga Pentagon cikin karamar hukumar Arlington a jihar Virginia tsallaken kogin Potomac daga birnin Washington DC. Wakilin kamfanin dillacin labarai na Associated Press da ke kusa da ginin ya ji karar harbe-harben bindigar daga inda yake sai ya tsaya inda ya sake jin karar akalla sau daya. Wani wakilin kamfanin na Associated Press shi ma ya ji dan sanda yana magana da karfi cewa mai harbi. Wata sanarwa daga Pentagon ta ce an kulle ginin saboda 'yan sanda suna gudanar da bincike, an kuma umarci jiragen kasa da su kewaya tashar su ta Pentagon saboda binciken da 'yan sanda suke gudanarwa. Wasu manyan jami'an kasar Lebanon suna sane da hadarin ajiye abubuwan fashewa a tashar jirgin ruwan Beirut kafin su fashe a cikin shekarar da ta gabata. Mutane da dama sun mutu kamar yadda kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Human Rights Watch ta faɗi a yau talata. An saki wannan rahoton ne dai shekara guda bayan da jami'an na Lebanon suka zargi fashewar ta ranar 4 ga watan Agusta kan ajiye abubuwan fashewa masu nauyin ton 2,750 na sinadarin ammonium nitrate waɗanda ba a adana su da kyau ba. Cikin shekaru 6 da suka gabata a tashar jirgin ruwan da ke tsakiyar birnin na Beirut. Fashewar ta yi sanadiyar kashe mutane 214, wasu da dama kuma suka jikkata, sannan aka yi asarar dukiya mai yawa. Kungiyar kare haƙƙin jama'a ta yi kira ga Majalisar Ɗinkin Duniya da ta kaddamar da bincike kan fashewar bayan da rahotanta ya zartar da cewa akwai shaida cewa jami'an Lebanon ɗin da dama da suka hada da Firayim Ministan Riƙo Hassan Diab da kuma babban jami'in tsaron ƙasar Tony Saliba sun yi sakaci bisa tsarin dokar aikata babban laifi ta ƙasar ta Lebanon. Kungiyar ta kuma yi kira da a saka takunkumi kan jami'an waɗanda ta ce yanzu suna ƙoƙarin su tauye binciken da ake gudanarwa. Cikin shekara da ake gudanar da binciken har yanzu masu binciken ba su tantance wane ne ya ba da izinin adana sinadaran fashewar, sannan kuma menene ya sa jami'an suka rika yin biris da gargaɗin da aka rika sha a cikin gida game da hatsarin sinadarin. Babu wani tsokaci nan take daga Firayim Minista Diab, amma Saliba ya ce hukumarsa ta yi iyakacin ƙoƙarinta bisa doka da ya hada da aike wa jami'ai gargaɗin a rubuce. Saliba kuma ya ce hukumarsa tana da ofishi a tashar jirgin ruwan watanni kafin aikuwar fashewar, Jami'ai sun ce ba su nemi izinin dauke sinadarin daga tashar ba saboda baya cikin hurumin aikin su. Matakan da ake bi da kuma ture hukumomin Lebanon waje guda a binciken ya haifar da hadari mara ma'ana akan rayuka. Wani jami'i a China ya ce za a yi gwajin kwayar cutar COVID-19 ga dukkan mazauna garin Wuhan bayan da aka sake samun wani mai dauke da cutar a karin farko cikin fiye da shekara. Jami'in birnin mai suna Li Chao ne ya bada sanarwa a yau Talata a wani taron manema labarai. Ya ce akwai akalla sabuwar kamuwa da cutar guda uku da aka samu a jiya Litinin a Wuhan, kuma kamar guda 90 a fadin kasar ta China. A ƙarƙashin shekarar 2019 ce dai aka fara gano kwayar cutar ta corona. An kulle garin na Wuhan roof mai mutane miliyan 11 tsawon kwanaki 76 daga watan Janairun shekarar 2020. Wani jami'in Sudan ya ce mahukunta a lardin Kasala sun gano gawarwaki guda 50 waɗanda ga dukkan alamu suna guje ma yaƙi ne a yankin da ake gwabzawa a lardin Tigray na makwabciyar ƙasar Ethiopia. An ga gawarwakin ne suna yawo a kan ruwan kogi da ke tsakanin ƙasashen biyu a cikin makon da ya gabata. Wasu daga cikin mamatan suna da raunukan harbin bindiga a jiki ko a hannuwansu. Jami'in ya faɗa jiya Litinin cewa ana buƙatar yin binciken kwakwaf domin gano musabbabin mutuwar mutanen, amma jami'in ya buƙaci a ɓoye sunan shi saboda ba shi da izinin magana da 'yan jarida. Wasu ma'aikatan lafiya biyu 'yan ƙasar Ethiopia da ke a garin na Hamdayet da ke bakin iyakar Sudan sun tabbatar da ganin gawarwakin da aka gano cikin kogin Setit, wanda a Ethiopia aka fi sani da suna Tekezi. Kogin ya ratsa ta cikin wasu wurare da aka shafa watanni 9 a lardin Tigray ana kai ruwa rana, inda kabilar Tigray suke zargin sojojin Ethiopia da nakawance da cin zali yayin da suke yaki da sojojin na Tigray. Tewodros Tefera, wani likitan fiɗa da ya gudu daga garin Humera kusa da Tigray zuwa Sudan, ya gaya wa kamfanin dillancin labarai na Associated Press cewa an tsinci biyu daga cikin gawarwakin ne a ranar Litinin, inda mutum ɗaya hannun shi a ɗaure, ɗayar kuma wata mace ce da aka harbe ta a kirji. Likitan ya ƙara da cewa 'yan uwa 'yan gudun hijira sun binne akalla gawarwaki guda 10. Ya nuna faifan bidiyon wasu mutane lokacin da suke shirya likafanin wata gawa da aka gani a kan ruwa ta yi ruf da ciki.
A gaida Hanifa Kabir Isa da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kuma dalla yayin da jamhuriyar Niger take kara karfafa tsaro akan iyakokinta da Najeriya, jama'ar karaman hukumar Ilela da ke da iyaka da Niger sun yi kururuwa akan gwamnatin tarayyar Najeriya ta kawo musu dauki daga ayyukan 'yan bindiga a yankin. Haruna Mamman Bako na dauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoto da ya aika mana.
Bayan kazamin harin da aka kaiwa jama'ar garin Kwandamo da ke cikin karamar hukumar mulkin Ilela da ke kan iyaka da jamhuriyar Niger a tsakiyar makon jiya, wanda ya sanadiyar rasuwar mutane biyu ciki har da wani attajirin lattijon garin na Kwandamo, mutanen garin sun yi kururuwan nema a gizo daga gwamnatin tarayyar Najeriya, kasancewa ko a cikin daren jiya an yi awan gaba da wani dan amshakin attajirin garin Ilela local government, kamar yanda za ku ji daga bakin wani mutumin garin Kwandamo da ya yi wannan kururuwar, kuma da ya nemi da a sa kai sunansa saboda a cewarsa maharan na iya yi masa haramar gayya.
Muna fatan hukuma ta ɗaukan mana mataki, mu kuma mu ƙara ba ta goyon baya game da wannan al'amari da ya faru.
Kuna son a ba ku makamai kuka so ko a kawo muku jami'an tsaro ne na kuka son hukuma ta yi muku?
Jami'an tsaro dai muka son hukuma ta kawo mana.
Kulliwamin dai babu daren banza ga 'yan bindiga daɗi masu garkuwa da mutane a wannan iyakar, sai sun abka ma jama'a walau a garin Ilela local government ko a wani ƙauyen Ilelar. Shi yasa na tambaye Honorable Engineer Aliyu Salihu, chairman na karamar hukumar mulkin Ilela, ina mahita take a cikin wannan halin?
Masha Allah, alhamdulillah. Sakona na farko dai ina ma al'umma musulmi da kuma mutanen karamar hukumar mulkin Ilela ja jaji bisa ga abubuwan da ke faruwa na salhantar rayuwa ne musu jaji da fatan wanda suka riga mu gaskiya gidan gaskiya Allah ya gafarta musu mu kuma Allah ya kara tsare mu kuma Allah ya kara kawo mana dauki kira na ga al'umma in har irin wannan abubuwan na faruwa yana da kyau su rinka ba mu labarin bako ya shigo ko kuma an ga wata bako huska wannan aiki ne na kowa kuma aiki ne na al'umma in mutukan umma ba su ba da goyon baya ba to babu sadda waɗannan abubuwan za su kawo gaskiya ko jiya wallahi ina tare da shugaban aroshi commissioner Colonel Moyi kuma ina tare da mataimakin gwamna wallahi musamman akan harkar lalurar nan ta tsaro jiya
yanzu cikin wannan hali ne ne kuke jira jama'a su yi a garuruwan su kan wata kila gudunmuwa ta hukuma ta kai gare su
alhamdulillah shi gwamnatin jihar Sokoto tsakani da Allah yana iya yin shi abu ne wanda ba wai na gwamna bane ba kun mun ba namu bane ba aiki ne na federal government amma dai alhamdulillah shi gwamna yana iya yana shi kuma muna iya namu ba mu kwana duk lokacin da aka ce ga wani ya shigo ga wani ya yi wannan ga an yi nan muna ta kokari mu kira a jami'an tsaro domin su kawo dauke saboda haka ne na kira ga al'umma kowa ya tashi tsaye kowa ya hoki iya inda yake hoki mai hoki gida ne hoki mai hoki unguwa ce hoki mai hoki gari ne hoki don haka kowa ya tashi yanzu harkar tsaro ta zama kowa
ita dai jamhuriyar Niger ta girke rundunonin tsaro a kowane kauye ko gari a wannan iyakar a cikin rigunan sulke da motocin kundun bala domin ta ta kare da kowane mugun mutum da ke son ya kawo tangarda ga sha'anin tsaro a iyakar lela local government da gundumar birnin Kwanni da ma sauran garuruwan jamhuriyar Niger da ke makwabtaka da tarayyar Najeriya Haruna Mammana Bako na birnin Kwanni sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Niger
a gaida Haruna Mammana Bako da wannan rahoton to sai dai kakan isa zaka sake dawowa in Allah ya yarda Hukumar bunƙasa ƙanana da matsakaitan sana'o'i ta Najeriya wato SMEDAN ta kammala wani taron horar da malaman primary da secondary da kuma ma'aikatan gwamnatin jihar Enugu. Wakilin murya Amurka Alfonso Zaukore Igwe na dauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoto.
Hukumar bunƙasa ƙanana da matsakaitan sana'o'i ta Najeriya wato SMEDAN yau ta kammala wani taron da ta shirya tare da haɗin gwiwar gwamnatin jihar Enugu domin horar da malaman primary da secondary da ma ma'aikatan gwamnati akan zamo ƴan kasuwa masu zaman kansu wanda aka gudanar a Enugu babban birnin jihar Enugu. Malama Linda Anyan People ita ce ta wakilci Director General na wannan hukumar Dr. Diko Radda.
This particular training is to train the teachers that we in turn go back and train the students because we cannot train all the students, not possible.
Tace an tsara wannan shirin ne domin horar da malamai waɗanda za su koma su horar da ɗalibai saboda bai yiwuwa ka horar da dukkanin ɗalibai amma idan ka horar da malami guda tamkar ka horar da ɗalibai dubu ne. Kuma za su horar da ɗalibai ne don su fara jin daɗin fidda ƙwarewar da ke cikinsu saboda kowane yaro yana da hazaka. Hukumar SMEDAN ta fahimci cewa idan har muna so mu inganta yanayin ƙanana da matsakaitan sana'o'in namu akwai buƙatar shigo da ƴaƴanmu cikin harka tun suna yara daga primary zuwa secondary da matakin jami'a. Wato idan ƴaƴanmu suka fara samun ilimin harkokin ƙanana da matsakaitan sana'o'i da wuri tattalin arzikin ƙasarmu zai bunƙasa sosai. Da take jawabi a ƙarshen wannan taron wakiliyar gwamnatin jihar Enugu Margaret Ayogu ta gode wa hukumar SMEDAN don shirya taron inda ta buƙaci malaman da aka horar su raba abin da aka koya musu da sauran malaman. Ta ce zaɓen ku ne aka yi zuwa wannan taron kuma wannan wata dama ce da malamai da dama ba su samu ba saboda haka ku ga musu abin da aka koya muku a nan don ɗaliban musu koya. Dukkanmu muna aiki ne don gyara Najeriya saboda mu daina dogaro da albashinmu kawai. To sai dai wani darakta a ma'aikatar ilimi a jihar Enugu Sala Sude ya lura cewa ya kamata hukumar SMEDAN ta inganta dabaru wajen shirya irin wannan taron musamman a fannin koyar da darussan shirin yadda ya kamata. Lasude ya ƙara da yin kira ga malaman da su sauke abin da suka koya ta yadda zai amfani al'umma. Yayin da Justina Mbulu ta yi tsokaci a madadin sauran malaman da suka halarci taron. Ta ce muna muku alkawarin cewa za mu aiwatar da abin da muka koya idan muka koma makarantun namu. Kuma daga wannan lokacin zuwa baɗi za ku ji sakamakon abin da kuka koya mana. to koya malamai kamar su Eze Oluchukwu Celestina suka amfana.
I'm glad to have come because I've learned a lot.
Tace na ji dadin zuwa saboda na karu sosai. Idan na koma zan fara ne da koyawa dalibai na muhimman abubuwan da aka koya mana, musamman yadda za su yi amfani da duk wata damar da suka gano su magance matsaloli. Alfonso Okorigwe, muryar Amurka daga Enugu, Nigeria.
A gaida Alfonso Okorigwe da wannan rahoton. Yanzu kuma sai rahoto na musamman inda iyayen ɗaliban makarantar Islamiyya Salihu Tanko a jihar Niger, Nigeria suka ce akwai yiwuwar za su gudanar da zanga-zangar lumana a birnin Minna da Abuja domin matsawa gwamnati lamba wajen ganin an sako yaransu guda 148 da suke hannun 'yan fashin daji wanda tuni suka kwashe sama da watanni biyu a daji. Da dai Mustapha Nasir Batsari da ci gaban rahoton.
Uwaye mata na ɗaliban makarantar Islamiyyar Salihu Tanko da ke hannun 'yan bindiga a jihar Niger, Nigeria sun kara shiga cikin wani yanayi na tashin hankali bayan samun labarin mutuwar hudu daga cikin yaran. Rahotanni dai sun nuna cewa ɗaya daga cikin dattawan da 'yan fashin dajin suka rike a lokacin kai masu kuɗin fansa shine ya bada labarin mutuwar waɗannan yara bayan da 'yan bindigar suka sako shi a cikin makon jiya. A yanzu dai uwayen waɗannan yara sun ce sun kai ma 'yan fashin dajin jimillar kuɗi har naira miliyan 55 amma kuma ba su sako yaran ba. A yanzu dai uwayen ɗaliban mata sun ce suna duba yiwuwar yin wata zanga-zangar lumana domin kara janyo hankalin gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari akan waɗannan yara su 148 da a yanzu suka haura watanni biyu a daji.
Sunana Zainab Muhammad, matsayin da muke yanzu gaskiya ba daɗi ko kaɗan saboda gaskiya yanzu a haka hankalin kowa tashi tsakani da Allah. Yanzu jiya ma yanda aka yi ruwan nan kowa yana ɗakin shi sanyi na kana jin sanyi na ga 'ya'yanka da ke daji ta ya suke. Saboda Allah da Annabi.
An ce kuna shirin ɗaukan mataki na yin zanga-zanga domin jawo hankalin gwamnati ta dube ku da idan rahama. Me za ki ce game da wannan matakin?
Matakin nan da muke so a ɗauka ɗin ba wai wani abu ne. Muna dai so gwamnati gaskiya ya taimaka ya 'yan nan su dawo kan nan. Wata biyu kenan har da kwanaki. Kowane hali yaronka yake baka sani ba riga ɗaya. An nemi dai saboda Allah da Annabi. Ko da dabba ne kake kiwo ka bar shi haka ne yaya ji balle ɗan Adam saboda Allah da Annabi.
Kuna ganin kamar ita gwamnatin bata sa himma ba sosai kenan.
Gaskiya tsakanin da Allah gwamnati ta kara mana kokari saboda 'ya'yan nan gaskiya suna wani hali. Malam gaskiya baka na amma Allah kana nan. Iya hankali na ya tashi sosai kuka nake ma don na ya abu hankali na dai kawai ya koma wurin yaro na saboda ban san halin da suke ba. Ni ina gida ina cikin ɗaki na ina jin sai na ga 'ya'yanka da ke daji saboda Allah. Abin da ka ɗauki ciki wata ɗaya har tara a ce ko da yau ma Allah ya baka yaron nan bai da lahiya ya shiga yanayin ga hankalinka ba zai kwanta ba balle yaro na da lahiya shi.
Sunana Asabe Shehu.
Asabe
Shehu.
Shehu okay to.
To mu ɓangaren iyaye mata muna shawar muna roƙon gwamnati shi ne girma gwamna ya yi iya ƙoƙarin shi ba za mu ce mashi bai tallafa mana ba amma duk da haka kwalliya ba ta biya kuɗin sabulu ba saboda ba a sako mana 'ya'yanmu ba. Abun akwai zafi yau a ce ba ka ba 'ya'yanka ji wannan akwai daɗi? Ka kwana ka tashi ba yaranka a kusa da sabu daɗi jama'a ku to roƙon al'ummar musulmi su shigo mana maganan ga muna roƙon a tarai su taimaka mana su shigo maganan ga su tallafa mana don girman Allah muna roƙonsu ba mu gaji ba kuma muna kira ga mai girma gwamna ya tosaya mana. Ya tosaya mana ya anso mana 'ya'yan ga namu don girman Allah. Wata ne 'ya'ya ɗaya ne kana ji na?
Ina jin ki.
Wata ne 'ya'ya ɗaya ne ita ke nan mata a duniya.
To yanzu
ni da nake maka maganan ga yanzu ga. Ni 'ya'ya na uku an ɗauke mana guda. Iya uku kuma ke gare ni last hope ina kenan saboda operation nake haihuwa da shi. Ya za ku ji a zuciyarku al'ummar musulmai kun kawo ido kun sa mana.
Sunana Nafisa, Nafisa Adam Amin. Halin da ake ciki ai bawan Allah zai musantuwa abin sai dai alhamdulillah ba a cewa komai don muna cikin damuwa sosai na rashin 'ya'yanmu kan sosai ai mun nemi taimako har bara mun yi abin da muke da shi ƙaddarori duk mun kaɗa an hada kudaden nan amma har yanzu bamu samu yayayenmu ba.
Na'am, to yanzu mene ne matsayin ku ko kuma mataki na gaba da za ku dauka musamman ku bangaren ku mata din nan?
Mu dai wani mataki da zamu dauka sai dai Allah. Da yanda ake yi mun yi din nuna damuwa a matsayin uwa da ɗan shi mun nuna duk abin da muke da shi mun kadan mun nemi wara mun nemi taimako duk an tattaimaka amma har yanzu abin ya ci tara ba a samu ba mu yayanmu ba.
Na'am.
Ba mu da wani hanya sai na Allah.
Na'am. Ke yayanki nawa ne wurin a can?
Yaya na biyu duka ƴan mata.
Duk suna can?
Bara duk shekaran su 19.
To yanzu me ya kiranki ga ita gwamnatin?
Gwamnati in da hali dai ta taimaka yau kwanan su 60 da wani abu ya haƙuri kata baji da mu. Mun zaɓe ta dinta mana adalci an shiga wanga yanayin gari-gari. A taimaka don Allah don Annabi a kubuto mana da ƴaƴanmu hannun waɗannan bayan Allah. Waɗanda aka ɗauka daga bayan ƴaƴanmu har sun dawo gida ga ƴaƴanmu kwana 60 da wani abu. Ba su san komai ba. Ba abin da suka sani a makarantar Islamiyya ya kamata a ce gwamnati ta duba. Allah kuma ya duba mana ya ƙwato mana ƴaƴanmu hannunsu.
Abubakar Garba Alhassan shine shugaban wannan makaranta ya yi ƙarin haske akan bayanan da ya samu daga hannun dattijan da ƴan bindigar suka sako.
Ya zo da bayanai kala-kala abinda da yake bayani kawai shine an kai shi ya ga wasu kaburbura sannan kuma an yi jana'izan wasu da shi kuma sun ɗauke shi sun kawo shi inda zai hau mota ya dawo gida kuma ya dawo bayan waɗannan kwanakin.
Kaman yara nawa ya ce sun mutu?
Eto shi abin da ya ce wai yara huɗu ne suka rasu.
Na'am, kama duk ya ga kabarbarin nasu?
Ya ce ya ga kabari.
Na'am, kama yanzu da suka sako shi sun sa wani sharaɗi kuma koko dai kawai sun bar shi ya mutu ne?
Bayan ya dawo gida mun yi magana da su suka ce abin da suke nema a basu miliyan 20 da kuma mashina guda 6 wanda kuma ni na faɗa musu matsayi da muke kanta wanda ba mu da shi ba mu san kuma inda za mu je mu nemo wannan abu. Duk wanda ya kamata ya taimake mu a ƙasar nan gida da waje an taimaka an ba mu.
Na'am, akwai bayanan da muka samu cewa a ranar Talatan nan mata wato uwayen ɗaliban mata za su yi zanga-zanga za su zo nan Minna har ba su wuce Abuja. Me ya gaskiya wannan labari?
To gaskiya ban da masaniyar cewa za su zo Minna ko za su je Abuja. Abinda na sani dai dama mata sukan zo gidana su tambaye ni ina ne abin nan aka fuskanta game da yanayin ƴaƴansu. Kuma kullum dukan ba su haƙuri. To haka din ma kuma suka zo suka tambaye ni suka faɗa min cewa suna da tunanin fa gaskiya su sun ga maza sun yi ƙoƙarinsu. Kwamitin iyayen yara na maza sun yi ƙoƙari sannan kuma sun san gwamnati ta ba da shawarwari tun daga matakin na local government har jiha. Amma su ba su ji abin da gwamnatin tarayya ta ce ba saboda haka su tsakaninsu da Allah ba za su iya yin haƙuri akan wannan al'amari din ba. Na kuma ba su shawarwari wanda yake na ba da haƙuri da sauransu. Daga nan kuma na faɗa musu cewa duk abin da suka ga za su iya yi to su bi shi a hankali.
To gwamnatin jihar Niger dai ta ce ba ta ja da baya ba akan ƙoƙarin ganin an kubutar da waɗannan yara, in ji sakataren gwamnatin jihar Niger Alhaji Ahmad Ibrahim Matane.
Duka waɗannan suna cikin matakan da gwamnati ta ɗauka domin ta tabbatar cewa halin tsaro an inganta shi kuma ana bi a gari da za a dawo da waɗannan yaran.
Na'am, yanzu an ce kimanin yaran nan hudu sun mutu. Kun samu wannan labarin?
Duk wannan dai shafi faɗi ne, ba wani wanda ke da tabbacin cewa yaran nan nawa ne suka mutu ko kuma wani abun. Wannan abu ne wanda ke idan ka bi tarihin irin wannan ta'addanci haka ake a ce wani kaza mutu saboda ta ma iyayen hankali domin su sauri su biya kuɗi. Ba wani tabbaci sai dai mun tabbatar yaran nan sun dawo za a san cewa me ya gudana. Amma yanzu ba wannan diddiga na waye ne ya mutu cikinsu waye ne ba lafiya da sauransu.
Fatan uwayen waɗannan ɗalibai dai shine hankalin duniya ya karkata wajen matsawa gwamnatin Najeriya lamba akan tahimmatu wajen tabbatar da samun nasarar kubutar da waɗannan ɗalibai na makarantar Islamiyyar. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Minna a Najeriya.
To badalla a gaida na Batsari. Yanzu kuma sai labaran wasanni a takaice daga jamhuriyar Nijar.
za mu soma labarin wasannin mu na ranar yau da wasannin club din da so kasance zakaru a nahiyar Turai da ake cewa Champions League inda ake zagaye na uku a yau din nan Spartak Prague ta kara da AS Monaco ta kasar Faransa sai kuma Malmo ta buga da Glasgow Rangers yayin da Racing Genk ta kara da Shakhtar Donetsk Cluj ta buga da Young Boys Berna yayin da PSV Eindhoven ta kasar Holland ta kara da FC Midtjylland Etoile Rouge de Belgrade ta kara da Sheriff Tiraspol sai Olympiacos ta buga da Ludogorets a Razgrad a wasannin kwallon kafa na wasannin Olympic dake wakana yanzu haka a kasar Japan kuwa kasar Mexico ce ta shaka shi a bugun daga kai sai mai tsaron gida bayan kungiyoyin guda biyu da ita da Brazil sun shafe tsawon lokaci ba wanda ya saka kwallo a ragar abokin karawa ita da Brazil din ta yi nasara gaban Mexico da ci 4-1 sai kuma kasar Japan mai masaukin baki da ta shaka shi a ƙarin lokaci a minti na 115 Asensio ya ci raga wa tim ɗinsa na kasar Spain a ragar ƴan kasar Japan ya dai tabbata wasannin final na kullun kafa yanzu haka na wasannin Olympic zai hada kasar Spain da kuma kasar Brazil yanzu haka a wasannin Olympic kasar China ce ke jagaba da lambobi 69 sai dai ta samu 32 na zinari yayin da kasar Amurka mai lambobi 73 24 ne ta samu na zinari kawai kasar Japan mai masaukin baki ta ci lambobin zinari 19 yayin da take da jimillin lambobi 36 kasar Australia tana matakin na hudu da lambobin zinari 14 da jimilla 33 kasar Faransa tana matsayi na 8 da lambobi guda 24 yanzu haka sai dai ta ci na zinari guda 6 hukumar kwallon kafa ta duniya FIFA ta dakatar da tsohon shugaban hukumar kwallon kafa ta nahiyar Afrika CAF ko kuma CAF Confederation African de Football Alhaji Isa Hayatu dan kasar Kamaru da dukkan damawa cikin harkoki na wasannin kwallon kafa wannan ko bayan bincike da kuma yanke shari'a da ta yi a yau talata din nan inda FIFA din ta ce shi tsohon shugaban ya bada wata kwangila wadda ba ta dace ba wadda ya ba wani kamfani da aka ce Mala Gardner Sport a cikin watan Satumba shekara ta 2016 kuma wannan contract ya sa a mu dukkan kaidodi wadanda ya kamata a bi wajen bada kwangila shi da Isa Hayatu hukumar kwallon kafa ta duniya ta ci shekara 30 na kudin Switzerland wanda ke kwatankwacin 28 na euro ita dai wannan sashen shari'a na hukumar kwallon kafa ta duniya FIFA a shekara 2017 ne ta shiga wannan magana bayan karar da aka shigar dangance da saba kaidodi na bada kwangila da tsohon shugaban hukumar kwallon kafa ta nahiyar Afrika CAF ko kuma CAF Isa Hayatu yayi Isa Hayatu dan shekara 74 a duniya ya jagoranci hukumar kwallon kafa ta nahiyar Afrika tun daga shekara ta 1988 har shekara ta 2017 shi ko dan kasar Brazil din nan dan shekaru 27 da haihuwa wanda ake cewa Fabinho a yau ne ya rattaba hannu domin ci gaba da buga ma club din Liverpool a zuwa shekara ta 2026 shi dai Fabinho ya iso a Liverpool a shekara ta 2018 da club din AS Monaco na kasar Faransa kuma yana ci gaba da haskawa a kungiyar kwallon kafa ta Liverpool ta kasar Ingila zai ci gaba da buga ma kungiyar kwallo har nan zuwa shekaru 5 masu zuwa Haruna Mamman Bako na birnin Gwanne sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Gwanne a jamhuriyar Niger
gaida Haruna Bako yanzu kuma ga Hanifa ta dawo da takaitaccen labaran duniya
harbe-harbe da bindiga a safiyar yau talata a kusa da kofar shiga ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon wanda hakan yayi sanadiyar samun raunuka da dama an rufe ginin headquarters sojojin na Amurka hukumar kashe gobara ta karamar hukumar Arlington ta bada rahoton jikkata mutane masu yawa amma nan take bata fayyace ko an harbe su ne ko kuma yanayin jikkatar da aka yi musu ba An kuma ji cewa wasu manyan jami'an kasar Lebanon suna sane da hadarin ajiye abubuwan fashewa a tashar jirgin ruwan Beirut kafin su fashe a cikin shekarar da ta gabata. Mutane da dama sun mutu kamar yadda kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Human Rights Watch ta fadi a yau Talata. An saki wannan rahoton ne.
To masu sauraro, baki ɗaya abin da ya sauka kenan a jerin shirye-shiryenmu na yau. Sai kuma gobe in Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikin mu tafi da wani sabon shiri. Yanzu a madadin Hanifa Kabiru Isa da ta taya ni gabatar da shirin da kuma Julie Lizard Gresham da ta bada umarni da ma injiniyanmu na wannan daren Baba Yaku Makiri da na shirya na kuma gabatar daga nan Washington DC nake sallama da ku. A kwana lafiya Allah ba mu alheri.